من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. باي حق ينوى. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 20 ga watan Rabiul Awwal a wannan shekara ta 1420 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda shine yammaci na 3 ga watan 7 shekara ta 1999. Dan ci gaba da karatun littafin Mu'amdatul Ahkam na Abdul Ghani Al-Maqdisi. Wannan kuma shine darasi na 3. Babin da za mu tashi a kai yau, babu dukulin khala'i wal istitabati. Babu dukulin khala'i wal istitabati, babin da yake magana dangane da shiga ban taki da kuma yin tsarki. Al istitaba, tsarki. Idan an ce al khala'u a larabce fili wanda ba kowa. To galibi tunda mutane a da, musamman Larabawa da ke raye cikin Sahara, in sun tashi biyan bukata ta bayan gida ko bawali, mutum kan nemi wurin da ba kowa don kar kowa ya gan shi, ya je ya biya bukatarsa. To sai aka mayar da wannan ya zamanto suna na dukkan wurin biyan bukata, ko da fili ne ko da gini ne kewayayye, amma asalinsa a larabce filin da ba kowa. Wannan babi ne da yake magana dangane da dukulul khala'i, wato shiga wurin biyan bukata shine ban daki, wal istitaba da kuma yin tsarki. Sai malai ce hadal bab yuzkaru fihi adabu dukulul khala, wannan babi a cikinsa za a ambaci ladubba da shari'ar musulunci ta tanada dangane da shiga ban daki. Wal julusi fihi, da tsuguno cikin ban daki din don biyan bukata. Wanne ladabi shari'a ta yi maka tanadi, ba yadda kake so za ka yi ba, sai yadda shari'a ta tsara maka a matsayinka na musulmi. Lafazin aljulus galibi akan yi amfani da shi don zama, haka kuma akan yi amfani da shi don tsuguno ko da ba zama ba. Wal khuruji minhu, da ladabba da shari'a ta tanada dangane da fita daga ban daki. In za ka fita, yaya za ka fita? Bayan ka fito, me za ka ci? Kama yuzkaru fihi kayfiyatul istitabati min al-anjas, kamar yadda a cikin babin za a ambaci yadda mutum zai tsarkaka min al-anjas daga nau'ika na najasa. Al-anjas jam'i ne na an-najis. Fil makharajaini, nau'ika na najasa din da ke fitowa a wurare guda biyu, gaba da baya kenan. Wa ma yaqumu maqamahu, da abinda wato bi hajarin, wato wannan biyan, wato wannan tsarkaka din, irin tsarkin da zaka yi da duwatsu, wato shine al-istinja. Wa ma yaqumu maqamahu, ko abinda ke tsayawa a madadin sa, a madadin dutse din. Wat taharrud minha, babin zai kunshi yadda mutum zai nesaci najasa. Wa hadha min abwabi kitabi at-taharati al-mazkuri sabiqan, wannan yana cikin babuka dake karkashin kitabu tahara, wanda shine babbar matashiyar maganan da aka bude littafi da shi. Dama galibi idan sun ce kitabu kaza, to kitab babbar tashar kenan, karkashin ta kuma zaka sami abwab, zaka sami fusul, zaka sami mabahis. Kitab babbar tashar kenan. Idan an ce kitabu tahara, tahara tana da fadi, alwalala na ciki, kamun ruwa na ciki, wankan jaraba na ciki, taimama na ciki, ruwan da ya kamata a yi da su yana ciki, hoge ko dutsen da ya kamata a yi da su yana ciki, ababe da yawa za su shiga cikin kitabun tahara. To don ka ji daɗin karantarwa, don ka isar da sako daidai, sai ka raba shi babuka babuka. Babul awwal, sai kai magana kan alwudu. Babi na biyu, kai magana kan wanka. Babi na uku, kai magana kan taimama. Ko in kaga dama ka raba shi babuka, kitabul miyahi, wato babu kitabu taharati babul miyahi, ka fara magana akan ruwan kansa, wani irin ruwa ake da shi. To duk inda ka ji babi, to yana shiga karkashin kitab ne. Kun fahimta da kyau? Da haka wannan babul khala'i dinnan ko dukhulul khala'i wal istitaba wato babi ne daga cikin babuka da ke shiga karkashin kitabut taharati. Alhadithul awwal a alhadithul hadi ashar an Anas ibn Malik radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأن شين الجيرين حديثي نشاء تايا شين حديثاً وأن للتافي قبات تايا أن أنس بن مالك أنكر فو حديثاً daga Anas dan Malik mai hidima gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Allah shi kare da gare shi. Anas dan Malik yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi kana idza dakhala al khala'a ya kasance idan yayin nufin shiga ban daki ko wurin biyan bukata qala sai ka ji ya ce اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. wannan dai daga cikin ladubba na shari'a kenan ga wanda zai shiga bandaki in yayi nufin shiga sai karanta wannan addu'a اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ضمن din kha'un din nan ta farko za kai mata damma ba kuma wato ainihin ita ma mutum zai mata damma al-khubuthi. Al-khubuthi jam'i ne na kalmar khabith, sai kuma al-khaba'is jam'i ne na kalmar khabisa. Idan an ce khabith wato al-jan kenan mai cutarwa namiji, khabisa kuma mace kenan. Yayin da mutum yace Allahumma inni a'udhu bika, yace ya Allah ina neman kariya da tsarewarka minal khubuthi daga mazaje cikin aljanu masu cutarwa, wal khaba'is da mata cikin aljanu masu cutarwa. Wannan ladabi kenan na shari'ar musulunci da aka tana da aka fada idan zaka shiga bandaki. Ya rage naka ce da ni to wani lokaci zai zanto a dajin Allah mutum zai biya bukatarsa ba bandaki ba, to ya zai yi? To shine malamai suka ce lokacin da kake tsaye kana shirin zage mazarin wandanka sai ka karanta sannan ka zare wandanka ta tsuguna, ba shikenan ba? Tunda ba wuri ne ke waye ba, kar ka ce to ya zan yi in shiga fili ne na Allah daji nake, sai to lokacin kafin idan kai nufin cire wandanka sai ka faɗa sannan sai ka cire wandanka ka tsuguna don biyan bukatarka. Wannan mutum zai faɗa ko zai shiga bandaki ko zai tsuguna? An fahimta da kyau? Wanda uwa ya kawo shawarar cewa me zai hana, tunda wannan littafin da nake da yake hannuna akwai sharhin waɗannan hadisai, mu rinka karanta wani abu na sharhin. To ansar da na bashi shine idan za mu karanta sharhin za mu tsawaita zance da yawa, kuma waɗansu littafin da ke hannunsu babu wannan sharhi a ciki, duk da cewa waɗansu kuma akwai sharhin a ciki. Wato ku gane ko da wani lokaci darasi akan ɗauke shi haka mataki mataki. Yanzu idan muka sauke muka ce za mu sake maimaita littafin, in dai har Allah ya raya da mu kuma kana nan za a sake maimaitawa, to lallai ka halarta sai ka ƙara jin wani abin da baka taɓa jin sa ba. In za mu maimaita su uku haka, in za mu maimaita su huɗu haka, saboda a matakin farko kana ɗaukan mutane da bayanin da ba zai yawa ba, ba zai gundurar ba, ba zai rikitar ba, har mutum ya rasa makamar zaran me aka ce wannan zancen ya sa ka manta da wancan, to sai a rinka mun abu sama-sama ana shashafa shi a wuce. To wannan shine manufa. Amma in muka ce kowane hadisi za mu tsaya sai mun yalwata harshe a kansa, sai mun biya bukatar da ake bukata game da kowane hadisi, to ai hadisi ɗaya ya ishe mu darasi, da kullum sai mu yi hadisi ɗaya sai mu tashi. Dai idan muka tsaya an Anas ibn Malik, wane ne Anas dan Malik? Shine wane wane wane? Sai mu yi dogon tarihinsa wajen minti 15. To daga nan gurin sai ka ga kuma lokaci zai ɗauka. Kowane darasi yana da matsayinsa, kun gane da kyau? Da haka ba lalle ne mu bi sharhin gaba ɗaya ba. To amma dai abin da yake za a iya fahimta gargajin hadisin malamin ya kasa sharhin gida uku ne, farko garibul hadis ya dauki daidaikun kalmomi na hadisin ya fassara, na biyu al-ma'na al-ijmali lil hadis, na uku ma yu'khadhu min al-hadis, hukuncen da a iya fahimta su gargashin hadisin. To wani lokacin yayi su da yawa, wani lokacin yayi su gajeru. To nayi mana alƙawarin duk inda yayi su gajeru za mu karanta, inda yayi su da yawa za mu kyale, sai dai mu faɗe su da Hausa kawai mu ci. To wannan hadisi da ya karanta mana yanzu malami mai sharhi ya bayyana irin abin da za a iya fahimta gargashin hadisin. Na farko, istihbabu hadha ad-du'a inda iradatu dukhulil khala, mustahabbi ne karanta wannan addu'a lokacin da mutum zai shiga banɗaki. Liya'mana min ash-shayatin allazina yuhawiluna ifsad salati, dan mutum ya amuntu daga shaydanu waɗanda suke son su lalata masa sallah. Me yasa shaydan ke so ya za a lalata masa sallah? In ka shiga banɗaki ba tare da wannan addu'ar ba, shaydan zai iya sanya najasa a jikinka a wani wurin da baka sani ba, ko a tufafinka a wani wurin da baka sani ba. Burinsa kar ka samu kamalut tahara, kar ka samu cikar tsarki, sai kuma da tsarki ake yin sallah. To yayin da ka nemi tsari, sai ga Allah ya riga ya kare ka daga sharrinsa, bai samu nasara a kanka ba. An gane ko? Na biyu, anna min azza shayatin annahum yusabbibuna tanajjusa, yana daga cikin cutarwar da shaydan ke wa bani adam, suna sabota wa mutum wato najasa ta taba shi. Litafsuda salatu al-abdi, ba dan koyo ba dan sallar mutum ta lalace. Fa yasta'izu minhum, da haka sai mutum ya nemi tsari kenan. Liyattaqiya sharrahum, dan ya amuntu ya kare kansa daga sharrinsu. Haka ya kamata mutum yi. Kuma me yasa sai zaka shiga banɗaki? Saboda su aljanu kun san kala biyu ne, akwai musulmai a cikinsu, akwai kuma kafirai. Da nassin alqur'ani suka ce wa inna minal muslimun wa minal qasitun, sannan suka ce wa inna minna salihuna wa minna duna zalika kunna tara'iq qidada. To dukkan kafirai daga cikin aljanu babu wuri da suka mayar da shi dandalinsu, wurin zama falo da suke zama su yi hira, sai wuri mai datti mai kazanta, kamar banɗaki da wuraren da ake zubar da shara. Saboda me? Saboda zuciyarsu akwai sharri a ciki, sai ya zanto wannan sharrin yana gunsu har cikin mu'amalolinsu da al'adunsu. Shi yasa kuke gani bokaye da suke mu'amala da aljanu, da ƴan duba da ƴan bori da suke mu'amala da aljanu, za ka gansu gaba ɗayansu kazamai ne. Saboda aljan ne ke sharɗan ta kazanta kafin ya yi mu'amala da su. Duk wanda ka ganshi shi ma ko dan adam ne, sai kaga ya fita daga hayyacinsa, shi ma dai ya zama wani aljan daga cikin ƴan adam din. Saboda zaka ganshi ko da ba rigar take a jikinsa, sai riga ta fata ko walki na fata, sannan kuma kila baya wanka a wata sai so daya. Duk shaydan ya sirranta masa haka, jikinsa zaka ji yana wari, idan saka ganshi da kwantsa, shi kai suka hada ido da shi tashi hankali ne, sai ka ce a'udhu billahi minka, ko da azuci ne. Ba ya da kyan gani, fuskarsa babu annuri, babu haske na imani sadar da shi. To haka aljan din yake, galibi aljanu sun fi so wuri mai kazanta, kamar banɗaki da inda ake zubar da shara, nan ne dandalinsu. To da haka in zaka shiga wurin, sai ka nemi tsari da Allah dan ya kare ka daga sharrinsu. Ina fata kun fahimta da kyau. Ashe kenan kun ga tsafta a musulunci abu ne mai kyau. Barin jikinka da datti yana ɗaya daga cikin abin da ya sa shaydan ya sare game da kai. Barin bakinka na wari yana daga cikin abin da ya sa shaydan ya sa rai tattare da kai. Shi yasa shari'ar musulunci sai ta shar'anta mana tsafta. Kaga za ka kama ruwa bayan abin nan, sannan kuma za ka yi wanka, sannan ga kuma alwala sau biyar a kowane yini, kaga duk tsafta ce wannan. Sannan kuma ga yadda annabi yake cewa ka yi amfani da aswaki, yake cewa laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah, ba dan kar in matsantawa al'ummata ba da na umarce su da yin aswaki yayin kowace sallah sai sun yi aswaki. To kaga duk wannan wani abu ne da ake bukata. Kuma annabi yace kada ka ci tafarnuwa ka zo masallaci, kada ka ci albasa ka zo masallaci, domin mala'iku na cutuwa da warin bakinka. Sai malamai suka ce tafarnuwa da albasa waɗannan ba wai maqsud bane bi zatihi, dukkan abin da yake yana sa warin baki ka ci shi, to kar ka zo masallaci, sai ka tsaya sai bakinka ya daina wari sannan ka zo. Ina fata an fahimta. Dai idan ka zo zaka cutar da mala'iku, za ka cutar da 'yan uwanka musulmi da kuke sahu ɗaya, don Allah ku dubo ɗannan adab na musulunci masu tsari. Shi yasa ko da ka tashi daga barci da asuba, kafin ka zo masallaci nemi man goge haƙora ka goge bakinka, nemi asuwaki ka kariya ka goge bakinka, musamman itacen nim na ɗauke da sinadari da waɗansu sinadari da ke kashe ƙwayoyin cuta da ke cikin baki, ragowar abinci da ke makalkalewa, itacen nim na kashe shi. Binciken ilimi na zamani ya tabbatar da wannan. To wannan sai ka gyara bakinka, sai ka zo masallaci, assalamu alaikum wa rahmatullah, ba a jin wari, assalamu alaikum wa rahmatullah, ba a jin wari. Amma ka tashi daga barci, ka ci miyar kuka, da baka yi asuwaki baka kwanta, ba goge baki baka kwanta, ka tashi da asuwa baka goge baka kwanta, kai ka ɗauka wannan ma ibada ce, gudun duniya zuhudu, haka ka ɗauka, baka san baka zanta ce wannan ba zuhudu bane ba. Sai ka zo masallaci, assalamu alaikum mutane na jin wari, assalamu alaikum mutane na jin wari, ana gaisawa da kai ana kawo da kai, babu daɗi irin wannan, wannan ba ɗabi'ar musulmi bace ba. Musulmi so ake zama mai tsafta, mai gyara jikinsa, mai tsaftace haƙoransa, mai komai, sai dai kawai kuskure na ɗan adam wanda ya iya faruwa yau da gobe, amma dai ka yi iyakacin ƙoƙarinka wajen tsaftace tufafinka, wajen tsaftace jikinka, wajen tsaftace bakinka. Wannan ladabba da shari'ar musulunci ta tanada, ta tanade su ne ga dukkan ɗaiɗaikun musulmi, maza da mata. Kuma irin wannan kiyaye tsafta ɗin shi ne abin da zai sa kai kanka rayuwar ka ji ta da daɗi, kuma dukkan abokin zama da kai ya rayu da kai, yana mu'amala da kai cikin jin daɗi. Namiji na tsafta, matarsa za ta ji daɗin zama da shi, mace na tsafta, mijinta zai ji daɗin zama da ita. Amma da zaran mace ba ta tsafta, ba ta gyara jikinta, ba ta gyara haƙorinta, mijinta zai tsane ta. Yau da gobe, dama duk kyanki saboda yau da gobe, wata rana dole sai kin ɗan yi kuskure ma kafin ki shawo kansa, saboda an daɗe ana tare da an gunduri juna. Kai ma duk kyanka yau da gobe, wata rana sai ta gaji da kai, sai ka ɗan yi kuskure ma, sai ka ɗan gyaggyara. Amma ba haka ba, ka tsaya buzu-buzu da kai sai ga baka abin nan ba. Duk waɗannan ladabba ne da shari'ar musulunci ta tanada, da ya kamata maza da mata kowa ya rinka yi. Amfanin duniyar a zauna lafiya, a bauta wa Allah, a yi istighfari, a yi salatin annabi, a mutu a shiga aljanna, shikenan fa. To me za ka ɓata lokaci ka shiga wani abu daban? Shikenan fa duniyar wannan. A kyautata al'amura, a kyautata rayuwar zama, a ji daɗin rayuwa, a yi salati, a yi sallah, a yi yadda ake bukata, mu'amala mai kyau, la darara wa la dirar, a mutu a shiga aljanna, shikenan. Abu na uku, wujubu ijtinabin najasat. Wannan na nuna mana wajibcin nesantar najasa wa amalul asbabi almunjiyati minha, da kuma mustahabbanci ko wajibcin aikata sabubba da ke nesantar da mutum daga najasa. Faqad sahha anna adama at-tahadduthi min al-bawl min asbabi azab al-qabr, wato ya tabbata cikin hadisi kamar yadda bayani zai zo nan gaba, rashin tsarkakuwa daga fitsari yana daga cikin abin da ke sabota wato ainihin azabin kabari. To kaga kenan, karanta wannan addu'ar sai ya kare ka daga aljan. Rashin karanta ta, akwai tsammanin aljan ya dauki fitsarinka ya sa a jikinka, a jikin tufafinka, a wani wuri da baka sani ba, ka shiga ban daki ba karanta ba, ko kin shiga ban daki baki karanta ba, sai shedan ya sa maka najasa, wanda tsarkakuwa daga najasan nan yana daga cikin abin da zai tsirar da kai azabar kabari. Rashin tsarkakuwa yana daga cikin abin da zai wajabta maka. Allah ya tsare mu. Alhadithu thani ashar an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. حديث نشاب يمكن نعم. An abi ayyub al-ansari, an karɓo daga abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu, Allah shi kare da a gare shi, kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi da iyalan gidansa, yace idza ataytumul ghaiz, idan kun je yin bayan gida. Lafazin al-ghaiz a asali, lafazin al-ghaiz yana nufin wuri wanda yake gangare ba tudu ba. To galibi a da, in mutane za su biya bukatunsu, waɗanda suke zaman karkara ba birni ba, sukan nemi wuri mai gangare don su suturce jikinsu, don kada wani ya gansu. To sai aka sanyawa abin da ake yi a wurin ya zanto shi ne alghaiz, amma asali sunan wurin ne. Idza ataytumul ghaita, idan kun je bayan gida ko kun je wurin zagayawa, manzo Allah ce fala tastaqbilul qiblata, kada ku fuskanci alqibla, bi gha'itin, wajen yin bayan gida, wala baulin ko bawali, wala tastadbiruha, haka kada ku juya ma alqibla din baya. Me za ku yi? Walakin sharriqu aw gharribu, sai manzo Allah ce sai dai sharriqu, ku kalli gabas, aw gharribu, ko ku kalli yamma. Kala Abu Ayyub al-Ansari yace fa qadimna shama, sai muka je kasar Sham. Fa wajadna marahida qad buniyat nahwa al-Ka'ba, sai muka samu ban dakuna an gina su suna fuskantar al-Qibla. Ta yadda in dai ka shiga za ka tsuguna, lalle ne kila za ka juya wa al-Qibla baya ko ka juya mata gaba, ka fuskance ta. Yace to da muka samu haka me ya faru? Fa nan harifu, mun shiga sai mu karkata kanmu, ba ma kallon inda ban ɗakin ke kallo, sai mu karkata mu kalle inda ba za mu fuskanci al-Qibla ba kuma za mu juya mata baya ba. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, sauran al'amari ko mu roki Allah istighfari ko wani bai ya faru na kurkure, amma iyakacin kokarin mu ga yadda muke. To wannan hadisi me yake nunawa? Abinda wannan hadisi ke nunawa yana daga cikin ladubba, wato ainihin na biyan bukata, kada mutum ya fuskanci al-Qibla, kada kuma ya juya mata baya. Shine ɗaya daga cikin abin da za a iya fahimta karkashin hadisi, ma yu'khadhu min al-hadith annahu an istiqbal al-qiblati wa istidbariha hal qada'il haja. Na biyu, al-amru bil inhirafi an al-qiblati fi tilka al-hal, ko da ban daki ya zanto in ka shiga cikin sa yadda aka fuskantar da kai, zaka kalli al-Qibla ko ka juya mata baya, me ya kamata kai? Kai sai ka karkace da kanka. Ina fata an fahimta. Dole ne sai ka zauna yadda aka tsara zaman, ba sai ka zo ka ce ba kai ka kalli inda ba al-Qibla ba, kai sai ka karkace da kanka, dan shine abin da sahabbai suka yi. An gane ko? Abu na uku, anna awamir ash-shari'i wa nawahiyahu takunu amatan li jami'il umma wa hadha huwa al-asl. Duk abin da shari'a ta yi umarni cewa ku yi kaza ko ta hana ku bar kaza, wannan ya shafi kowa cikin al'umma, wannan shine asalin zance. Amma waqad takunu khassatan li ba'd al-umma, wani lokaci a iya samun umarni bai shafi kowa da kowa ba, wadansu al'umma kadai ya shafa, wannan in an samu wani dalili da ke nuna hakan sai a yi aiki da shi a haka. An gane ko? Wa minha, daga cikin irin wannan هذا الامر umarnin da ke cikin wannan hadisi da annabi ya ce walakin sharriqu aw gharribu, kar ku fuskanci al-Qibla kar ku juya mata baya, sai ce me? Sai dai ku kalli gabas ko ku kalli yamma. To wannan umarnin ga wa yake? Ga kowanne daya cikin al'umma? A'a, ga mutanen Madina kadai, saboda mutanen Madina al-Qibla su kudu ce. Sai aka ce kar ku kalle ta, ma'ana kar su kalli ina kudu, kar su juya mata baya, ma'ana kar su kalli ina arewa, sai dai ce ku kalli gabas ko yamma, dan su in sun kalli gabas to ba su kalli al-Qibla ba, ba su juya mata baya ba, haka in sun kalli yamma ba su kalli al-Qibla ba, ba su juya mata baya ba. Kaga wannan hadisin na mutanen Madina ne da waɗanda suke matsaya irin tasu, wanda a jiografiyance garinsu ya zanto yana arewa da Makka ko yana kudu da Makka. To kaga yadda za su yi shine sai dai su kalli gabas ko yamma, dan in garinsu na arewa da Makka sai suka kalli kudu, ba sun kalli al-Qibla ba, in suka kalli arewa fa sun juya mata baya kenan, wanda duk shari'a ta hana. Haka in garinsu na kudu da Makka, ina za su kalla su yi sallah? Ba arewa ba? To kar su kalli arewa dinnan wajen biyan bukatan su, kar kuma su juya mata baya, kar su kalli kudu, sai dai su kalli ina? Gabas ko yamma. Amma irin mu, wanda mu muna yamma da Makka, ba za a ci sharriqu aw gharribu ba, dan sharriqu din ai shine ka kalli al-Qibla din, gharribu din kuma shine ka juya mata al-Qibla ba. Dan haka wannan hadisi ashe ba kowa ya shafa ba, ya shafa mutanen Madina da makamantan su, wanda al-Qibla su take kudu ko arewa, amma mu da al-Qibla mu take gabas ko, duk wanda al-Qibla su take gabas ko yamma, to wannan hadisin bai shafe shi ba. Ina ba ta kun fahimta da kyau? Eh, kamar da Hausa ya yadda yake so. A'a, baka fahimta ba kenan, shi yasa nace kun fahimta, kuka ce na'am, kuma har da kai a ciki. Baka fahimta ba, kace sai ya yadda yake so, yanzu kun fahimci sai ya yadda yake so cikin wannan hadisin? ba wanda ya fahimci wannan sai kai kadai. Yanzu kaga sai in fuskance ka abinda ake nufi da hadisin. Kar ka yadda ka kalli al-qibla kuma kar ka juya mata baya, ka fahimci wannan? Sai annabi ce amma ku yi gabas ko yamma. To yanzu muna al-qibla wannan, idan muka yi gabas ba shine mun fuskanta al-qibla ba, in muka yi yamma ba shine mun fuskanta. Duk misalin da na buga na cewa mutanen Makka suna ina da suna mutanen Madina suna ina da Makka, suna arewa da ita. To mutumin da yake arewa da Makka ina zai kalla ya sallah? Zai kalli na kudu. To kaga a nan gurin kenan ba zai kalli kudu da yin biyan bukata ba, kuma ba zai juya mata baya ba. Haka mutumin da yake kudu da Makka ina zai kalla ya sallah? To yanzu idan ya zo biyan bukata, kaga kenan bai halatta ya kalla arewa biyan bukatar, so bai halatta juya mata baya ba. Ina ne zai kalla yadda ba zai fuskanta al-qibla ba kuma zai juya mata baya ba? To da su ake banda kai. Al-hikmatu fi dhalika ta'zimul ka'batil musharrafa. Abu na hudu zamu fahimci girmama al-qibla kenan, girmama ka'aba ta yadda aka hana mutum ya fuskance ta wajen biyan bukata ko ya juya mata baya. Shi yasa yazo cikin wani hadisin daban marfu'i, annabi ce za a ta ahadukumul buraz falyukrim qiblatallahi azza wa jalla wala yastaqbil alqibla. Wani hadisin kenan daban, ma'ana idan mutum ya zo biyan bukata ya girmama alqiblar ubangiji ita ce ka'aba, kar ya ce zai fuskance ta. An gane ko? Abu na biyar daga cikin wannan hadisi, المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي للساني. ابو ايوب الانصاري يتي da muka je Sham sai muka samu sun gina ban dakuna suna kallaina suna kallan al-qibla. To yaya muka yi idan mun shiga mu sai mu karkace mu kalli inda ba al-qibla din ba? Yace fanar harifu sai mu karkace mu kalli inda ba al-qibla ba, wa nastaghfirullah sai mu istighfari. To kila ka fahimci wannan istighfarin da yake yana istighfarin lokacin da yake ina cikin bandaki. To shine malaki ta istighfarin nan da suke yi suna yi ne da zuci, al istighfarul qalbi lal lisani, ba da baki ba. Li anna zikrallahi bil lisani fi hali kashfil awra wa qada'il haja mamnu'un. Wai yace saboda ambaton Allah lokacin da mutum ya cire tufafin sa a jikinsa ko lokacin da yake biyan bukatansa an hana, to wannan magana tashi ba za mu sallama ba fa. Ba hana ka ambaci Allah ba dan babu tufafi a jikinka, ba hana ka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin Bukhari yace idan ɗayan ku ya zo wa matarsa wajen kusantar ta yemi yace bismillahi, bai ambaci Allah ba, Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana, lokacin ba komai jikinsa. Shi yasa Imam al-Bukhari babi yayi akan wannan hadisin, babi yayi guda cikin sahih al-Bukhari yace babun at-tasmiyatu ala kulli halin, babin da yake nuna yin bismillah a kowane hali kake, ma'ana ko da tufafi ko babu. Yace wa indal wiqa'i, da lokacin saduwa da iyali kai bismillah, ai babu tufafi jikinka. Ashe maganar cewa ba za ka yi bismillah ba dan babu tufafi a jikinka, wannan magana ba tabbatacciya ba ne ba. Maganar cewa kuma ba za ka yi magana ba dan babu tufafi a jikinka, wannan ma ba tabbatacciya ba ce ba. Wai mutum na ban ɗaki, shi kenan an kai maka ruwa ya ƙare, kuma kana so ka wa iyalinka magana ko ba tufafi a jikinka, ko ba za ka yi magana ba? Wai ce ba za ka yi magana ba, za ka yi magana da ƙarfi a kawo ma ruwa da kumfa jikinka. Ba wani saɓo da kai, ba ka saɓa Allah ba, ba ka saɓa manzon Allah ba. Ba wani haramci a ciki. Duk ba gaskiya bane wannan. Cewa mala'iku suna jin kunya ka za su kawo da kai. Kun fahimci wannan da kyau? Da haka dai wannan hadisi na nuna mana ɗaya daga cikin ladabban biyan bukata. Wato idan mutum zai shiga ban ɗaki, idan ya shiga ban, lalle mutum idan zai biya bukatarsa kar ya kalli al-qibla, kar kuma ya juya ma al-qibla baya. Kun fahimta ko? To amma me ke faruwa? An samu waɗansu hadisan daban waɗanda suke kamar sun saba mazahirin wannan. Shine ɗaya daga cikinsu ga hadisi na gaba, al-hadisu salisa ashar, hadisi na goma sha uku. An Abdullahi bin Umar bin al-Khattab radiyallahu anhuma qala raqaytu yawman ala bayti Hafsa فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عبد الله بن عمر يكي تيوا رقيت يوما على بيت حفصة وترانا ناهو كان سورا لكن حفصة حفصة بنت عمر كنان ماتر النبي صلى الله عليه وسلم ناهو سورا جدنتا كونا هو رفن تاكنتا. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بادنيا با سينا هنغو النبي أتن ونوري يقضي حاجته ينبيا بكاتر سا مستقبل الشام يا فسكنت شام مستدبر الكعبة يا جويا وكعبة بايا يزون حديث يانون ميكينا ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci sham tunda ko ya fuskanci sham ya juya Ka'aba baya daidai lokacin da yake biyan bukatar sa. To wannan hadisi da malamai suka hada shi da wantan da makamantan su sai suka ce to asalin hanin da annabi yayi ko kuma asalin hukunci na fuskantar alqibla lokacin bawali ko bayan gida fuskantar alqibla ko juya mata baya meye wannan hukuncin, meye hukuncin sa a shari'a. Waɗansu suka ce gaba ɗaya bai halatta baka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya ta kowane irin hali, waɗansu suka ce ya halatta mutlaqan ta kowane hali, waɗanda suka ce bai halatta ba sun kafa hujja da hadisin baya da muka karanta tunda annabi ya hana la tastaqbil alqiblata bi bawlin aw ghatin kaza kaza zuwa karshe dai aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suka ce ya halatta mutlaqan sun kafa hujja da wannan hadisin da makamantansa. Amma su Imam Malik ibn Anas sai suka tsaya tsakiya suka ce a'a, in kuka ce ai aiki da waccan fatawar ta farko dole za a jefar da wannan hadisin, in kuka ce ai da wannan tabiin kuma za a jefar da hadisin farko. To muku muna son hada hadisan ai aiki da su gaba daya. To ya za a hada ai aiki da su gaba daya? Sai suka ce shine idan mutum na filin Allah ta'ala inda baban ɗaki ba ba wata itaciya ko dutse ko gini da ya kare shi, baya halatta ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya don a fili yake. Amma mutumin da yake cikin ban ɗaki ya halatta ya fuskance ta ko ya juya mata baya. Suka ce hadisin Abdullahi ɗan Umar ɗin haka zaka ɗauke shi, annabi ya yi haka ne daidai lokacin akwai abin da ya kare kansa da shi. Dan haka dan ka fuskanci alƙibla ko ka juya mata baya lokacin da kake cikin ban ɗaki babu laifi, a waje shine laifi. Idan kai haka shine kai aiki da dukkan hadisan guda biyu, wancan da wannan, wanda malamai suna da ka'ida suke cewa aljam'u aula min at-tarjih, aljam'u aula min at-tarjih, ko suka ce i'malu ad-dalilaini aula min isqati ahadihima, i'malu ad-dalilaini aula min istati adihima. Ma ma'anar wannan zance ma'anarsa ka hada hadisai guda biyu kai aiki da su shi yafi sama da ka dauki ɗaya kai aiki da shi ka jefar da ɗaya. In ka ce duk ko ina bai halatta a kalla alƙibla ba, yanzu ya za ka yi da hadisin Abdullahi dan Umar kai ba za ka yi aiki da shi ba kenan. In ka ce kuma a'a ya halatta a kalla ta ko ina, ya za ka yi da hadisin Abu Ayyub al-Ansari ba kai aiki da shi ba. In ka ce a fili bai halatta ba, a cikin bandaki ya halatta, kayan aiki da hadisin Abu Ayyub al-Ansari, kayan aiki da hadisin Abdullahi dan Umar, me yafi yin aiki da hadisan guda biyu ko jefar da ɗaya ka ɗauki ɗaya? Yi da su guda biyu shine ma'ana i'malu dalilaini, ka aiwatar da hadisai guda biyu ko dalilai guda biyu yayin da suka yi ta'arudi hada suka yi aiki da su. Aula min isqati adihima shine mafifici sama da kayan aiki da ɗaya ka kyale ɗaya. Waɗansu malaman kuma su ma sun haɗa su amma ta hanyar daban ba wannan ba, suka ce abinda dai ya kamata shine idan a filin Allah ne, to mutum in ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya haramun yayi, tunda ko haramun yayi akwai zunubi a kansa. Idan a ban ɗaki ne mutum ya fuskanci alƙibla ko ya juya mata baya makruhi yayi. Kun ga sun raba me hukuncin kenan, hadithul awwal yufidu at-tahrim wasani يفيد الكراهة. أما دي وانتن زنشينا فرقو نسي ما مالك ابن عنا سيئة فقر فيه دان عبد الله دان عمر حقا يكي دلو كسين ديش كمان دايكي والروانسا تزيف سكنتال كيولا كوي جيو متفايا كمشين راويون وانن حديثا. تو عبد الله دان عمر كو حقا ايكين سيكي تو تند كو حقا ايكين سيكي قائدة تمال ميكيني شي راوي الحديث إذا فسر الحديث بما يناسب ظاهره فتفسيره مقبول كل راوي حديثي إن يفسر شيء ta hanyar maganarsu ko aikinsu da abin da ya dace da zahirin hadisin to tafsirinsu shi ake gabatarwa saboda tafsirin wani baki ba dan shi ne ma'abucin hadisin shi zai fi kowa fahimtarsa saboda wanda baki ya ruwaito shi ba kun gane wannan da kyau dan haka kenan daga yanzu mun riga mun samu natija shi ne idan mutum na cikin banɗaki wannan hani bai hau kansa ba amma idan mutum yana waje ba hani ya hau kansa yayin da mutum ke waje ba abin da ya katanga ko dutse ko itaciya da ta kare shi haramun ne fuskantar kibla ko ya juya mata baya amma in yana cikin banɗaki ko akwai katanga ko wani abin da ya kare shi to babu laifi dan ya juya mata baya ko dan ya fuskanci Ka'aba wannan babu laifi a kansa waɗansu malaman kuma suna ɗaukan yato mazhabul ihtiyat sukan ce ko da dai a banɗakin ne dan dai ka nisanci al'amarin da amma yuribuka dai ila ma la yuribuka dan in ka fuskanta kila ka dan samu wani makaki a zuci ala ayi halin dai wannan shine aikin sahabi Abdullahi dan Umar an bayyana wannan da kyau al hadith ar-rabi'a ashar hadisi na 12 an Anas ibn na 14 an Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وأنزة فيستنجي بالماء الحديث 14 أنكر أو حديثي نقو واتو حديثي نشاهد أن أنس بن مالك أنكر أو دك أنس بن مالك الله شكار الداء قريش أنه قال أنس بن مالك ياتي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yadkhulul khala'a yakan shiga wurin biyan bukata sawa'un bandaki ne sawa'un fili ne ya tafi dan biyan bukatansa yakan shiga dai wurin biyan bukata fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan ni da wani yaro nahwi kwatankwaci na ta fuskar shekaru idan an ce gulam yaro da ya kai shekara 7 zuwa sama amma bai zama baligi ba shine gulam fa'ahamilu sai in rike masa ana ni wa gulamun nahwi da wani yaro kwatankwaci na idawatan wato idawa wani abin zuba ruwa ne da ake yin sa da fata an gane ko abin zuba ruwa ne da ake yin sa da fata sai in rike masa wani mazubin ruwa da aka yi da fata mimma in wato da ruwa ciki wa ana zatan kuma in rike masa mashi karamin mashi haka wanda yake ba dogo ba gajeren shi ake kira anaza waɗansu suna fassara shi su ce sanda ita ce anaza to ko dai sanda ko mashi amma dai fassaran cewa mashi alhirbatu sagira karamin mashi ba mai tsawo ba shine ake kira anaza dan saboda ka'ida mashi yana da tsini daga kansa me yasa annabi ke rike shi saboda idan ya je wurin biyan bukatunsa tunda larabawa a sahara suke ba ita ce da yawa ya zai kare kansa daga jama'a sai ya kafa shi cikin sahara sai ya cire rida dinsa sai ya dora a kai kaga ya kare shi daga jama'a sannan ya tsuguna biya bukatun sunna ya tashi sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan zai fi daukar ma'anar sanda wadda ba ta da tsini ko zai fi daukar mashi tunda shi yana da tsini zai fi dadin takawa cikin kasa kun ga zai fi dacewa da fassarar mashi kina kun gane da kyau fayasanji bil ma'i idan mun je wajen sai shi manzon Allah ya yi tsarki bil ma'i da ruwa an gane ko ababan da za a iya fahimta karkashin wannan hadisi al-awwal yace jawazul iktisari alal ma'i fil istinja'i wannan na nuna mana halattin ashe ba lalle bane sai ka hada dutse da ruwa ka yi tsarki da su lokaci guda tun daga shi Abdullahi dan Umar yace na rike masa abin zuba ruwa a ciki da ya gama biyan bukatun sa sai ya tsarki da ruwa bai ce ya dauko dutse ya fara amfani da shi sannan ya dauko ruwa kuma ya hada da shi ba wannan sai yake nuna halaccin al-iktisar ala al-ma'i fil istinja'i malati wa huwa afdalu min al-iktisari ala al-hijarati wannan shi ko yafi dacewa sama da ace ka dauki dutse kadai kai amfani da shi ma'ana in dai dai zaka yi amfani da shi ko dutse kadai ko ruwa kadai ba biyan zaka hada ba wanne yafi tantanta ka gabatar kan dan uwansa ruwa li'anna al-ma'a anqa dan ruwa shi yafi tsarkake jiki wal afdalu malati amma mafifici in a wurin wadansu malamai aljam'u bainal hijarati wal ma ka dauki dutse din ka kankare dattin da shi sannan kuma daga baya kuma ka sa ruwa. Hada guda biyan shine yafi dacewa. Fa yuqaddimu al-hijara, ya gabatar da dutse, thumma yutbi'u al-ma, sannan ya bida ruwa, li yahsul al-inqa'u al-kamil, dan da wannan za a samu tsarkakuwa, cikakkiyar tsarkakuwa. Qala an-Nawawi, al-Imam an-Nawawi, Sharafuddin an-Nawawi, daga cikin manyan malaman mazhabin Shafi'iyya kenan, yace fallazi alayhi jama'atun min as-salaf wal-khalaf, abinda muka san manyan malamai magabata na farko da na karshe a kansa, wa ajma alayhi ahlul fatwa, kuma dukkan ma'abuta fatawa suka yi ijma'i a kansa, min a'immatul amsar, cikin manyan malamai da ke biranen musulunci Makka, Madina, Kufa, Basra da sauransu, annal afdala, abu mafi fifi an yi jima'a bainal ma'i wal hijara, shi mai tsarki ya hada dutse da ruwa. Fa yasta'milul hajara, ya fara amfani da dutse awwalan farko, li takhiffan najasa, dan wannan dutsen sai ya ragewa najasar karfi kenan. Wata killu mubasharatuha biyadihi, yayin da zai amfani da ruwa kaga hannunsa ba zai taba najasa ba, tun da ya riga kan kare shi da dutse. Thumma yasta'milul ma, daga baya sai ya aiwatar da ruwa. Fa in arada al-iktisara ala ahadihima, in ko ɗaya yake so kawai yayi, jaza al-iktisaru ala ayyihima sha, yana da dama yayi amfani da dutse kadai ko ruwa kadai, sawa'un wajada al-akhar aw lam yajidhu, ko da akwai ruwa ya halatta kai da dutse kadai, ko da akwai dutse ya halatta kai da ruwa kadai in kana so. Fa in iktasara ala ahadihima fal ma'u afdalu min al-hajari, in dai ɗaya zai yi amfani da shi banda ɗayan, to yin amfani da ruwa shi yafi sama da yin amfani da dutse kadai. Wannan magana Imam an-Nawawi kenan. Abu na biyu, istidadul muslim bi tahurihi inda qada'il haja, li'alla yuhwijahu ila al-qiyam fa yatalawwad. Ace an fi son mut a wannan hadisi za mu fahimci cewa ana bukatan kafin ka je wurin tsugunawarka ka tanadi ruwanka ko dutse da zaka yi tsarki da shi, dan gargaje sai bayan ka gama babu ruwa babu dutse, yanzu kana neman ina zaka tashi ka nemo dutse ko ka nemo ruwa, sai wannan ya sa ka bata jikinka da mai najasa kenan. Abu na uku, tahaffuzuhu an yanzura ilaihi ahad, a sai ana bukatar wanda duk zai biya bukata ya kare kansa ta yadda wani ba zai samu damar ganin sa ba. Za mu fahimci wannan cikin hadisi ta yadda annabi ke tafiya da sanda wanda yake kafata, sannan ya sa abin da dinsa akai kamar yadda muka ce, dan ya kare kansa kar wani ya gaishe. A sai dukkan mai nemo wa kansa mutunci, wanda ya san halin ya kamata halin girma, baya biyan bukata gaban jama'a, haka wa ana kallon sa, baya bayyana al'auransa gaban jama'a, dan Allah ya haramta kallon al'aura sai ga mutane guda biyu, shine miji ga matarsa ko mace ga mijinta, wannan babu laifi dan ɗaya ya kalli al'auran wani. Amma kawai ka tsaya ka tsuguna kana fitsari waje kowa na kallon ka, wai ai maza ne yan uwanka babu laifi, ko ke mace ai mata ne yan uwanta babu laifi, wannan shine rashin kyautawa, rashin sanin ya kamata kina. Haramci ne karara. Allah ce kullul mu'minina yughuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, al-hifazu ala al-furuj la yatimu illa bil-hifazi an an-nazri alayhi wa bil-hifazi an az-zina an al-wuqu'i fi az-zina, wato kiyaye farji da aka ce mutun ya kare tsaraitin sa, ai biyu ne, karewa ta farko kar wanda zai ga al'auranka sai matarka, haka annabi ce kar ka yadda wani ya ga al'auranka a duniya sai matarka, haka annabi faɗa cikin hadisi karara. Kaga kare al'aura kenan na farko, na biyu kuma kare al'aura daga fadawa cikin zina. An fahimci wannan da kyau, dogaro da wannan ne, wato kenan ashe baya halatta irin ababen da mutane suka saba yi a bakin kasuwanninmu ko wurare na kan titi, kan ko ina mutum ya tsuguna ya fitsari. Kaga wannan bai dace da koyarwar musulunci ba, bai kuma dace da kiwon lafiya ba, musamman a wurin kasuwanninmu a bakin kasuwa, a ko ina sai ga mutum ya tsuguna yana bauli ana kallonsa, kaga magidanti yana fitsari yana shan rake ba abin da ya masa zafi, ko ana kallonsa ba kunya ba tsoron Allah. To gaskiya wannan bai dace ba ko alama a garin musulmi, a ga haka bai dace ba. Idan mu kuma tabara a cikin tafsirin azumi mun yi magana kan wannan, muka ce ya kamata yan kasuwa, muna da rumfa guda goma daga nan zuwa nan, mu masu rumfan nan guda goma mu haɗa kuɗi mu sai mu yi wa kanmu ban ɗaki guda ɗaya, waɗancan ma na gaba su haɗa kuɗi su yi wa kansu ban ɗaki, waɗancan ma na gaba su haɗa kuɗi su yi wa kansu ban ɗaki. Idan muka yi ban ɗaki wadatacce, wurin shiga bayan gida kamar guda biyu, wurin bawli kamar guda ɗaya ko biyu, shi ma ya wadace mu da makullinmu a hannunmu, mun san adadinmu mu masu wannan ban ɗakin. Mu ne kula da shi da tsaftace shi, muna da ma'aikacin da yake tsaftace shi, mun tanadi ruwa ko mun jawo famfo duk wanda yake san biyan bukatarsa makulli na rumfuna guda biyu na kusa da banɗaki, sai ka je ka zare makullin ka shiga ka fito kuma ka kulle, shikenan kuka da za ku yi amfani da shi, kun tsare mutuncinku ta fuskar musulunci, kun kuma kun tabbatar da kiwon lafiya, kun taimaka wajen rashin yaduwar cutuka. Amma ko ina a yi bauli, ko ina a yi bayan gida, dole cutuka su yadu tsakanin jama'a. Dole cutuka, da an zo an yi bayan gida an bar shi, an zo iska ya ɗauke shi ya watsa kan balangu da ke buɗe, ko kan mai tsire da ke buɗe, ko kan menene, duk kular nan da ta riga ta abin nan, kai ka ga wani naman a bakin titi, kai kamar an yakin Badar akan sa an kare, ya haɗu da kura, amma haka za a zo a ƙara yayyaba masa mai a kai, a gasa shi a jikin abin nan, a ƙara ba shi wuta, kai kuma ka ɗauka ka je ka ci, wanda ya ɗauka zai ci, ba ma wannan kaɗai ba, da rake da dukkan wani abin sha galibi ba ma sauƙacewa. Kusa da inda ake biyan bukata za ga mutum yana sayar da kifi, yana sayar da rake, yana sayar da balangu. To in a tsari ne na musulunci kaga bai kamata mutum ya yi wannan ba, ko da dokar ƙasa bata ce karkai ba, tsarin musulunci ya riga ya ce karkai din tunanin saboda tsafta. To dan haka dai ya wajaba kenan ga kowane musulmi ya kare al'aurarsa, bai kamata ba tsari ko ina barkatai akan titi. Sannan abu na gaba daga cikin abin da za a iya fahimta karkashin wannan hadisi, jawazu istidamin sigari wa in kanu ahraran, ashe ya halatta yaro ya rinka yi maka hidima, sawa'un yaron nan ba lalle ya zama bawa ba, koda wato dani yana da iyayensa. Kaga Anas dan Malik mahaifiyarsa ta kawo shi cewa yayi wa Annabi hidima, kaga ba bauta ya zo gidan ba, amma dai ya bayar da kansa dan hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zauna tare da manzon Allah tsawon shekara 9 ko 10 kamar yadda aka yi sabani. Alhadithul khamis ashar, حديثي نقوم شابير عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمسكهن أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. حديثي نشابير manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da aka karbo daga Abu Qatada. Wane ne Abu Qatada? Al-Haris ibn Rabi'i al-Ansari, Allah shi kare ta gare shi, yace manzo Allah ya ce la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi, la dinnan kaga nahiya ce mabniya ala sukuni lama, wala yatanaffas fil ina, kar ɗayanku ya yi numfashi a cikin ruwan da yake sha. Lokacin da kake cikin shan abin sha, ruwa ne, lemo ne, zoɓorodo ne, idan kana cikin sha numfashi ya kama ka, sai ka soke shi daga bakin ka ga numfashin, sannan ka mayar ka ci gaba. An ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan ruwa cikin numfashi uku, ya kama yana sha na sha numfashi ya kama ya ɗage, ya kama yana sha na sha ya numfashi na biyu ya dage, ya kama yana sha na sha na uku ya dage, to ya gama kenan sallallahu alaihi wasallam. Ba a san numfashi a cikin ruwa, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To tunda an hana numfashi ma ballanta na hurawa, numfashi idan idan kai me zai faru? Ba wannan iska ne zai fito daga jikinka ba, shi yasa aka hana ka. Kun gane da kyau? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani kan al'amura guda nawa cikin wannan hadisi? Al'amura guda uku, guda biyu sun shafi ladubba na shiga ban daki. Farko dai shine kar mutum ya rike gabansa da hannunsa na dama lokacin da yake bauli, wato sai dai hannun hagu kenan. Abu na biyu, kar ya shafi najisar jikinsa da hannunsa na dama lokacin da ya zo kama ruwa, sai dai hannun hagu. Wannan al'amura guda biyu suna da alaka da adab, wato a qada'il haja. Abu na uku, wannan kuma can babinsa daban, shine zai iya shiga wato kitabul atima ko kitabul shirk ko menene da menene sauransu. Abin da dai yake nunawa, kar mutum ya numfashi cikin kofin da zai sha ruwa ko ƙwaryar da zai sha ruwa. To wannan hani da Annabi ce kar ka yi kaza, kar ka yi kaza, kar ka yi kaza, me yake nunawa? Haramci ne ko kuma karhanci ne? Waɗansu malamai suka ɗauka akan cewa wannan harifa haramci ne. Haramun ne mutum ya rike gabansa lokacin da yake bawale da hannunsa na dama, haramun ne. Kenan in har ya rike yana da me kenan? Zunubi. Haramun ne ya taba najasa da hannunsa na dama, ya ce zai kama ruwa da hannun dama,
haramun ne. In har yi haka yana da me kenan? Zunubi. Haramun ne ce zai numfashi a cikin kokon da yake shan ruwa, kenan in yayi yana da zunubi kenan. Shine abin da suke nufi da in sun ce haramci. Waɗansu malaman kuma suka ce karhanci ne. Gaskiyar al'amari za a ɗauke shi a matsayin haramci, don saboda abin da muka sha faɗa tun jiya da shekaran jiya, cewa annahyu al-mujarradu an al-qara'in yufid at-tahrim. Dukkan hani wanda babu wata alama da za ta kai shi mustahabbanci, to za ka ɗauke shi a haramci yake nuna wa kenan. An gane ko? Hukuncin da za a iya fahimta da hadisin, na farko annahyu an masu zakari bil yumna halal bauli, an hana mutum ya rike gabansa da hannunsa na dama lokacin da yake bauli. Na biyu annahyu anil istinja'i bil yumna, an hana mutum ya tsarki da hannun dama. Na uku annahyu anit tanaffus fil ina, an hana mutum ya numfashi cikin kofin da yake shan ruwa. Na hudu ijtinabul ashiya'il kazira, ashe duk abu kazanta ne san ta saki. Me yasa aka ce karka taba da dama? Saboda kazanta ne, don dama da ita kake bayarwa ko karba, da dama kake cin abinci, kuma hannun dama da dan yatsansa ne kake karkadawa lokacin da kake karatun tahiyya, kake nuna tauhidi. Da haka bai dace a yi kaskantattun al'amura da shi ba, sai dai ababe waɗanda suke nuna girma da ya kamata. An gane ko? Duk za mu fahimci wannan cikin hadisi. Faiza tsarra ila mubashiratiha falyakun bil yasar, in dole sai mutum ya taba najasa sai dai ya taba najasa nan da hannun hagu. Wannan ya shafi zai wanke wa kansa ne ko zai wanke wa yaro? Mace za ta yi wa yaro tsarki sai dai ta yi da hannun hagu, ba za ta yi da hannun dama ba, dan ba a bukatun taba najasa da hannun hagu. To amma hannun dama kai sai dai na hagu. Sai dai in mutum ya zanto yana da larura, mutum ne mai hannu daya, kaga ba yadda ya iya. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, shi ma in dai hannu ɗaya ne da shi kuma ya zanto na dama kadai, to abin da ya kamata shine ya zanto yana da wata safa ta musamman ta leda wanda zai rinka amfani da ita wajen tsarki, don ya tabbatar dai ya kwatanta wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam. In bai samu halin wannan safa ba, to kuma wannan shikenan. Amma dai in dai da hali ya samu wani abu dai da zai sa hannunsa ciki lokacin da ya tsarki din nan, shi yafi dacewa da shi. Wannan ko abu ne mai sauki mutum ya safa mawa kansa safa ta roba wadda zai rinka amfani da ita in yana da wannan uzurin ko larura. Abu na biyar, bayanu sharafil yamini wa fadluha ala al-yasar, a cikin mun fahimci falalar hannun dama, cewa shi hannun dama dai yana da falala sama da hannun hagu. Abu na shida, al-itina'u bin nazafati amma, muna lura da yadda musulunci ke kulawa da tsafta. La siyama al-makulat wal mashrubat, musamman wajen abinci da abin sha. Allati yahsulu min talwisiha dhararun fi siha, wanda gurbata abinci ko abin sha na iya kawo cikas ga lafiyar dan adam da kiwon lafiya. Me yasa? Dan saboda idan mutum yana cuta da ake yawan dauka, wanda galibi tana yaduwa ta numfashi, muradin nan ana iya daukar ta fuskar atishawa da mutum zai kana kusa da shi ka shaka ba tare da ya kauce maka, ba tare da kai ka rufe abin nan ɗinka ba. Misali abin da ya shafi a tarin TV wanda ake yawan ɗauka ta hanyar numfashi ko abin nan, idan mutum ya sha abin sha ya yi numfashi a ciki, ya zanto bayan ya sha ya rage kai kuma za ka ɗauka ka sha, to in yana da cutar da take yaduwa da wuri cikin numfashin nan ya zuba abin a ciki, kai kuma ka karɓa ka kwankwaɗa, shi ne shari'a ta toshe don rigakafi wanda aka ce ya fi magani. Shi manzon Allah ce kar ka yi numfashin a ciki, in za ka yi numfashin sai ka cire, ka yi numfashin ka auji sai ka ci gaba da sha. An fahimci wannan da kyau? Wato kun ga koyarwar musulunci, wato inda za mu ba ɗabi'un gaba ɗaya ba za mu wahala ba, ba za mu wahala sosai ba. Misali ka fara daga tsaftace bakinka da tsaftace jikinka, asuwaki da sauransu duka tsaftace jikinka, ka zo shan ruwa kuma ba ka yi numfashi a ciki ba, inda za ka kawo katuwar kwariya babba da ruwa a ciki, wannan ya sha ba wannan, wannan ya sha ba wannan, sai ya zanto kowa ya zauna lafiya, don kowa na asuwaki bakinsa garau, kowa bai yi numfashi a ciki ba. To amma idan ka kawo mutane ba su asuwaki, ba su tsaftace bakinsu, sannan kuma suna numfashi cikin ruwan, in mutum ɗaya na da cuta ya fara sha duk sai ya rabawa sauran nan take. Kar ku ɗauka cewa wai cuta wani baya ɗaukan cuta, don akwai wanda suke da wannan aƙida. Ba nasi daga Allah ko manzonsa da ya ce wani baya ɗaukan cuta. Abinda dai aka ce la adwa wala tiyara wala hamata wala safar, ma'ana la adwa ita cutar ba ta tashi da kanta ta shiga jikin wannan sai da qada'ullahi wa qadarihi, tasirin ta ita kadai ba yawa sai bil qada, to qaza din nan kuma yana nan, shi yasa kai sai aka ce kai ittikhazul asbab ba'da man takhassas sababa tattakilu ala rabbis sabab musabbibul asbab huwa Allah ta'ala. Aikin ka wajibi ne kai ittikhazul asbab. Idan mutum ya ce ai na dogara ga Allah, to wannan ragwancin ka ne ka kawo shi ka jinginawa kaddara, kasawar ka ce ka jinginawa kaddara. Amma shari'a ai ta ce idan ka ga kuda kura ka gudu, in gobara ta kama gidanka kai me ka kashe, ko da jako na da'ifin hadisi da yake cewa in gobara ta tashi ku kabbara. Kaga wannan kana kallo wuta gidanka zai cinye da wuta, kana ta kabbara wuta tana karfi. Kaga illar hadisai bai ife kenan ko mawdu ai in sun yarda tsakanin jama'a sai su gano ruwa mutane hasara. In gobara ta tashi ka kashe shi ne bayani, nemo ruwa kirawo yan kashe gobara shi ne magana. Amma ka tsaya gefe guda kana tare ka kabbara, wuta dai ba za ta mutu, ba za ta cinye maka gidanka. Kaga bai ifan hadisai in mutum ya bi su ma ba zai zauna lafiya ba, sai su gano ruwa da mutum hasara. To don haka sai ake bin diddigi wajen hadisi kafin yin aiki da shi, don ka tsaya kan yadda shari'ar musulunci take so, kar ka wuce. Dan saboda haka wato ashe kenan ana iya daukan cuta. Abun nufi a aqidar musulunci shine cutar tana iya tashi daga wannan zuwa jikin wannan da qada'in Allah da zartaswar Allah ba dan tasirin ta bai tana ita kadai. Amma kace sansan bata tashi wannan ba za a yi ba, amma ta iya tashi amma bata yin tasiri sai da izinin wa, da izinin Allah. Dan akwai lokacin da mutun zai yi atishawa din kusa da kai, ka shaki wannan abin nan din, kuma kila kwayar cutar ta shiga jikinka amma ba ta yi tasiri ba, dan Allah bai kaddarta ta yi tasirin ba. To wannan kaddarar ta Allah abin ne da ya shafi tauhidi da za ka kudurci a zuci. Amma neman ka kare jikinka ta yadda cutar kar ta shiga wannan ya zama wajibinka. Ka tashi tsaye kai haikan kai wannan tattakil bil asbab kenan. Kun gane wannan da kyau? Saboda waɗannan matsaloli in mutum bai fahimce su ba ta fuskar aqida, aka samu bid'a guda biyu. Bid'a ta farko bid'ar qadariyya, wanda suke inkarin kaddarawar ma gaba daya, suna ganin Allah baya da kaddara, duk abin da kaga ya faru a duniya ki cibus akai, ko incidence ne kawai, dace ne ba Allah ne ya tsaro shi ya faru ba, ki cibus kawai sai ga ka a masallaci, ba Allah ne ya tsaro zaka zo yau ba, kaga wannan ɗan qadariyya kenan. To wannan kuma kaga wata babbar bid'a ce, inkarin kaddara din. To kuma sai daga biyu na abin nan sai jabariya kuma a gefe daya, wanda su kuma gaba daya komai sun laftawa kaddara, suka ce ba ka da iko sai abin da Allah ya yi. Suka ce shi insanu majburun ala amalihi, ma'ana laysa lahu ta'sir fa huwa karishati fi mahabbir riyah. Suka ce tamfar gashi idan iska ya taso, yana da daman da zai zabar wa kansa direction din da yake so iskan nan gashin nan, kaga sai inda iska ya kada shi. Suka ce kamar sai inda iska ya kada ka, ma'ana kaddara ce yake ingiza ka, in ka fada nan ita ce, in ka fito daga can ita ce, ma'ana baka da naka, ko ana gobara karka gudu kenan, tsaya sai in kaddara ta tura ka. Kaga wannan ya zama shirme kenan. To mazhabin ahlus sunna shine tsakatsakiya, wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata, mun yadda da kaddara, mun yadda kuma Allah ya baiwa dan adam dama ta daukan mataki dan jawo wa kai amfani ko kare kai daga me cuta. To ya zama lallai mutum ya dauki matakin dan ya jawo amfanin, ya dauki matakin dan ya kare kansa daga cutar. Amma daukan matakin kadai ba shi zai sa ya tsira ba, sai in ya dace da kuma kaddarawar Ubangiji. Aikinsa shine daukan matakin, sauran kuma sai dogara ga Allah. Amma ya daukan mataki dogara ga Allah, wannan bid'a ne. Ya dauki mataki kuma ba ruwan shi da kaddara, wannan kuma ita ma bid'a ce. Dole sai ya hada guda biyun, ya dauki mataki kuma ya dogara ga Allah, ya zama al'umma ta tsakatsakiya. An fahimci wannan da ke ku? Ku hakuri, mun shiga cikin aqida, laruran zance ne da kawo. Na biyu, na bakwai kai daga cikin al'amuran da za a fahimta karkashin hadisi, sumuwu shari'i, wato kamala na shari'ar musulunci da ɗaukakuwarta, haithu amara bi kulli nafi, ta yadda shari'a za ka ga duk abin da ta yi amfani da shi, ta yi umarni da shi abu ne mai amfani. Wa hadara min kulli dhar, ta yadda kuma shari'a duk abin da ta hana to abu ne mai cutarwa. Wannan duk mun fahimci wannan cikin wannan hadisi. الحديث السادس عشر حديث نقوم شاشدة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
حديثي نشاشدا أنكر بوشي daga Abdullahi bin Abbas, Allah shi kare ta a gare shi, shi da mahaifinsa Abbas ibn Abdul Muttalib baffan annabi kenan. Qala Abdullahi da Abbas yace marra annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi qabrayni, annabi ya wuce ta waɗansu kaburbura guda biyu. Lokacin da ya wuce fa qala sai yace innahuma layu'azzabani, lalle su biyun nan ana azabtar da su. Me yake nufi da su biyun nan? Kaburburan ko waɗanda ke cikin kaburburan? Waɗanda ke ciki, ba kabarin ba, dan kabari gadi zai masa azaba ne? Wanda ke ciki. Innahuma la yu'azzabani, lalle su biyun nan ana cikin azabtar da su. Wa ma yu'azzabani fi kabir, abinda ake azabtar da su domin shi fa ba wani babban abu bane ba su a ganin su. Suna yi shi suna ganin abu ne mai sauki, amma gashi ya jawo musu azaba. Sai annabi zai bayyana mai suka kasance, sai yace amma ahaduhuma, ɗaya daga cikinsu, fa kana la yastatiru min al-bawl, ya kasance baya tsarkakuwa daga bawli. La yastatiru ma'ana baya sanya kango tsakanin shi da bawlinsa, yakan kyale bawlinsa ya taba jikinsa ba tare da ya wanke ba, ko ya fito ba tare da ya wanke wajen ba, kaga bai sa sutura tsakaninsa da bawli ba kenan. A wata riwayan yakan ce la yastabri'u min al-bawl, baya tsarkakuwa. To waccan riwaya ita ke fassara la yastatiru a nan gurin. Wa amma al-akhar, ɗaya daga cikinsu kuwa, fa kana yamshi bin namima, ya kasance yana yawo tsakanin mutane da annamimanci. Me ake nufi da annamimanci? Gulma, ya ɗauko zancen wannan ya kai wa wannan, ya ɗauko na wannan kuma ya kai wa wannan, don ya ɓata mutane, don ya ɓata ma'abuta alaƙa guda biyu. Wani na alaƙa da wani, kai kake hasar dan mai suke tare, sai kake ganin sai ka ɗauki mataki da zaka lalata su, sai ka ɗauki mataki na ziga, kana ziga wannan akan wannan, kuma ka ziga wannan akan wannan. Wata na alaƙa da wata, suna ƙawance, ke kina jin haushi dan mai suke ƙawance, sai kake ƙoƙari ki shiga tsakanin su. Ko ka shiga tsakanin ubangida da yaron gida, ko ka shiga tsakanin mutum da ɗansa, ko ka shiga tsakaninsa da amininsa, ko ki shiga tsakanin mace da kishiyarta ko da makwabciyarta, duk wannan gaba ɗaya ya shiga ciki, ya zama yawo da annabimanci, wanda gashi yana jawo azabar kabari. Ko kai musulmi ne, wannan na jawo ai maka azaba cikin kabari. An gane da kyau? To me ya faru? Fa akhadha jaridatan rataba, sai annabi ya ɗauki jarida. Abinda ake nufi da jarida nan ba jarida ta Hausa ba, jarida ta Larabci. Jaridatan rataba, sai ya ɗauki jarida, wato ƴar tsumangiyar dabino, rataba ɗanya wadda bata bushe ba. Wato waɗansu sukan fassara jarid ɗin shi ne al-asif, wato idan ka kalli itacen dabino ba yana da zangarniya babba ba wadda a jikinta akwai kaba ɗin? To ita annabi ya ɗauka ta tsakiyar doguwar. Rataba ɗanya ce, sai ya ɗauke ta, fa shaqqaha nisfaini, sai ya raba ta gida biyu, ya tsaga ta gida biyu haka. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan, kowane kabari sai ya kafa guda ɗaya a kansa, ya zo jikin wannan kabarin ya sa ɗaya, ya ji jikin wannan kabari ya sa ɗaya. Fa qalu, sai sahabbai suka ce ya rasulullahi lima fa'alta hadha, dan me kai wannan? Qala, sai annabi ce la'allahu yukhaffafu anhuma, mai yiwa a sauƙaƙa musu azabar da suke ciki. Ma lam yai basa, matukar waɗannan abin da na sa bai bushe ba, in yana nan a ɗanyensa kila zai kaffafa musu azaba, amma in ya bushe kuma shi kenan. Ko yanzu wannan hadisi daga cikin darussan da za mu ɗauka a cikinsa, tabbatuwar azabar kabari, cewa lallai akwai azaba a ina? A cikin kabari. Kama ishtaharat bihi al-akhbar wa huwa mazhabu akthar al-a'imma, wannan shine mazhabin da aka sarola a'imma. Kai zaka ce kullu al-a'imma indai ahlu sunna ne, duk wanda ya saba wannan kudin bid'a ne. Duk ahlu sunna sun yadda akwai azabar kabari, dan tabbaturta a cikin nassi na Qur'ani da tabbaturta cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin nassin Qur'ani Ubangiji ta'ala yake cewa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun, a barzakh din nan shine wurin da
lokacin da yake biyo bayan mutuwa kafin a tashi kiyama, to a cikinsa ne ake yi wa waɗansu ake yin azaban kabari din ai. Nassin Qur'ani ya tabbatar cewa dangane da iyalan gidan Fir'auna, annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya, akwai wuta da ake bujiro musu ita, a gasa su da ita guduwan da safe wa ashiyan da yamma. Da safe azabar safe daban, da yamma azabar yamma daban, haka ake musu. To wannan azabar wace azaba ce? Kaga dai ba ta duniya bace, domin sun riga sun mutu, ba kuma ta lahira bace, domin ta lahira fa la yukhaffafu anhum al'azabu wa lahum yunzarun, ba a sauƙaƙa ta. Wannan ya nuna lokuta biyu ake ta guduwan wa ashiya, za a yi da safe, za a yi da yamma. Da daddare suna lafiya, tsakiyar rana suna lafiya, amma da safe za a yi da yamma za a yi. To wace azaba ce wannan? Dole dai ta duniya dai babu ita, dan an riga an halakar da su da ruwa. Lahira kuma ba a sassauta ta a cikin dukkan lokaci ake yin ta, ba safe da yamma kaɗai ba. Dole sai ya tsaya, sai abu guda ɗaya shine azabar mai, azabar kabari. Shine tafsirin Ahlus Sunna wal Jama'a. Yuraduna 'alaiha guduwan wa ashiya, yani fi quburihim. Abinda ke nuna azaban kabari ce wanda aka yi ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama, dan a gaba sai ya kawo maganan azaban ranar lahira, sai ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Ashaddal azab, kaga ta fita da tsananni ke. Amma ranar da kiyama za ta tsaya, sai a ce ku shigar da iyalan gidan fir'auna cikin ashaddal azab. Ina fatan kun fahimta. Duk inda mutum yake sai an masa wannan azabar, in ya cancance ta, an binne shi cikin kabari, kuraye suka cinye shi, gobara ta cinye shi, ambaliyar ruwa ne cikin teku ya mutu, duk inda yake, dan abin da ake kira alkabar din a larabce shine lokacin da yake biyo bayan mutuwa, ba wai wannan ramin ba. Wannan ramin yana daukar ma'anar kabaru a larabce, amma asalin hakikatin alkabar shine lokacin da yake biyo bayan mutuwa. Dan Allah ce summa amatahu fa aqbara thumma idza sha'a anshara, amatahu fa aqbara. Wannan cewa Allah ke kashe mutum kuma shine ke rasar da shi, fa aqbarahu, kaga a rasar da shi ta yadda ba a ganin sa, ba wai sa shi cikin kabari ba, domin ba dukkan wanda ya mutu bane yake cikin kabari, yake cikin rami. Ashe alqabar din yana nufin me? Abin da yake biyo bayan mutuwa. Wani lokaci da yake biyo bayan mutuwa kafin a tafi kiyama shine alqabaru, sawa'un mutum na cikin rami ko kura ta cinye shi. Kun gane wannan da kyau? Don haka duk abin da mutum ya cancanta a yi masa na azaba zai same shi, abin da ya cancanta a yi masa na ni'ima zai same shi a wannan hali. Ya rage naka tambaya ta yaya za a yi masa azaba, sai mu ce to wannan ta yaya din da kake tambayar shi ne wanda babu wanda ya sani sai Allah, sai dai ka sallama. Allah ya ce zai yi, dole ka yarda. Yaya kuma ba sai ka sani ba, inda ya so ka sani sai ya saukar da wahayi ya sanar da kai. Tunda bai faɗa ma ba kame bakinka, la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu, ba a tambayar Allah dan me, ba da ya ce zai ba sai ka yarda. Amma yaya zai yi, wannan yana cikin imanu bil ghaib, ba a wajibta maka ganowa ba. Duk abin da yake mawara almadda, mawara alhawas, shi ne ake kira alghaibiyat. Nu'minu bihi duna an na'lam alkayfiyya, dole mu yi imani da abin amma ba lalle ne mu san kayfiyya ba. Kun fahimci wannan da kyau? Na biyu, adamul istibra'i minan najasat sababun min fi hadha al'azab alwajib, fi hadha al'azab, wato rashin yin tsarki idan mutum yayi bawali yana jawo azaban kabari. Daga nan za ka gane illar imma wanda ba musulmi ba, wanda dama shi da yayi bawali ba ruwansa baya tsarki, baya sa ruwa, baya sa dutse, zai tsaya ne bawalin ya gama bai gama ba, da ya sa wanda sai ya ci gaba, ba sallah zai wallata tana da mai tsarki. Ko musulmin da baya sallah, musulmi yake nan gashi nan rabi da rabi kenan. Ko wanda tariku salati, wata rana ma ya baya yi, wata rana yi. Ko wanda yake yana yin sallar amma bai damu da ya tsaya wajen fitsari sai ya ɗaya gaba ɗaya ba, to dukkan wannan dai ana masa barazana da cewa azaban kabari na jiransa. Don haka fal wajib, abinda yake wajibi ga mutum, al istibra'u minha, mutum ya tsarkaka daga najasa. Fal hadisu yadullu ala anna lil bawli bin nisbati ila azabil qabr khususiyya, wannan na nuna ashe bawali na da wata khususiyya daban wajen sabauta azaban kabari. Tunda kaga ba a ce mai bayan gida ba sai aka kawo mai bawali. Wa yu'akkidu zalika ma rawahu al-Hakim wa Ibn Khuzaimah wa huwa aktharu azabil qabr min al-bawl, annabi ke cewa da yawan azaban kabari sababinta shine fitsari. Qala ibn Hajar wa huwa sahihul isnad, wannan hadisi sahihi ne inji Ibn Hajar. Na uku cikin abin da za mu fahimta gargashin hadisin, da haramun namimati bainan nas, yadda musulunci ya haranta gulma tsakanin mutane. Wa annaha min asbabi azabil qabri, gulma din nan tana ɗaya daga cikin abin da ke jawo azabar kabari. Kun gane da kyau? Na hudu, rahmatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bi ashabihi wa hirsihi ala ibadi sharri anhum, yadda annabi ke jin kan mutane da yadda yake kwadayin su ne sharri, ya kautar da sharri daga mutane. Ya ga ana musu azaba, ya dauki wannan abin nan ya zama sababin sauƙaƙa azaba. Na biyar, astaturu al-dhunubi wal uyub, sitirce zunubin mutum da aibinsa. Fa innahu lam yusarrih bismai sahibai al-qabrain walallahu maqsud. Kaga annabi bai ambaci sunayen masu kabarin ba, kawai sai dai ce ana musu azaba. Inda ya so ya fallasa, ba za a sanar da shi ta hanyar wahayi ba, wannan kabarin wane ne da wane? To ashe idan mutum na laifi, kokari yake ya koye laifinsa, sai dai a ambaci illan laifin, dan ba makasudi bayyana sunansa ba, makasudi ya daina laifi. An fahimta ku? Shi yasa yanzu da dama mutum zai zo ya yi wani laifi, ana cikin karatu annabi ya san wane mai laifi kaza ne, ba zai ce wane me yasa kake da kaza da kaza ba, ka daina. Ya zama tonan silili kake masa gaban jama'a. Sai dai annabi ya ce ma balu aqwamin yafaluna kaza wa kaza, ma balu me yasa waɗansu mutanen suke yin kaza ne, wai me yasa waɗansu ba sa daina kaza, me yasa waɗansu suke kaza. Ayyo, ai ya san ko da waye ki, amma me yasa bai bayyana sunansa ba dan a suturce shi. Abinda ake so ya daina laifin, dan haka sai aka fita laifin kadai ba tare da ambaci sunan shi ba. To wannan abu ne mai mahimmanci wajen fadakarwa. In kaga an bayyana sunan mutum, to sharrinsa ya kai makura, sai a faɗi sunansa dan mutane kar su yi koyi da shi, dan saboda shi ya ƙi ji, ya kangare wa gaskiya ba dan ya jahilce ta ba, ya san gaskiya ce, ya ƙi ta, ba alkhairi tattare da shi sai sharri. To wannan ya halatta a ambace shi da sunan shi, a faɗi sharrinsa dan kar mutane su yi koyi da shi. Amma duk mutumin da bai san gaskiya ce ba, ya kauce mata, bai san abin da yake kai barna ba ne ba, sai a faɗi laifin kadai ba sai an ambaci sunansa ba. Haka duk mutumin da yake ko da ya san abin laifi ne yana yi, ya san gaskiya ce ya kauce mata, amma yana da waɗansu ɓangarori na alheri masu yawa wanda sun fi wannan sharrin nasa yawa, to shi ma ba sai an ambaci sunansa ba, sai dai a faɗi laifinsa kadai. Wannan yana cikin fiqhu da'awa da ya kamata masu wa'azi su kula da shi. Duk mutumin da yake da alkhairi mai yawa, sharri kaɗan, to in za ka yi masa wa'azi, kar ka ambaci sunansa don kar ka nisantar da mutane gabaninsa, don alherin da ke tattare da shi. Saboda ɗabi'ar mutane, in ka ce wani baya da kirki, wani mutumin banza ne, me zai faru? Sai a daina karɓa daga wajensa, a daina saurarensa, a daina jin wa'azinsa ko faɗakarwarsa. Sai ya sa alherin da ke tattare da shi ka haramta wa mutane wannan alherin. Amma ko inda ma baya da alheri ko dai sharri ne da shi, wannan ka ya kamata ka fada dan a nisanci me, dan a nisanci sharri. Amma duk mutumin da yake da alkhairi mai yawa, sharri kadan, to ka fadi laifin sharrin kadai, kar ka ambaci sunan mutumin, ka sitirce shi shine fa alkhairi. Wannan yana cikin al'amura masu dama wanda yake yukhillu biha kathirun min ad-du'at. Da yawa daga cikin masu wazi ba sa fahimtar haka, sai ga mutum makasudinsa shine kawo gyara, amma sai ya haifar da barna ta inda bai sani ba. Wajen ambatan sunan wane, wajen wane yayi kaza, wane yayi kaza, wane yayi kaza, sai ya haifar da barna mai yawan gaske, da niyyarsa kuma ya kawo gyara, amma rashin karancin fahimtar sai ya kawo masa wannan. Abu na shida, qauluhu ma yu'azzabani fi kabirin, yace gashi ba a musu azaba cikin babban wani abu, ai bi sababi zambin kabirin tarkuhu, kabirun tarkuhu alaihima, ba wani babban laifi bane ba wanda zai wahala su bar shi, inda sun ga dama za su iya bari. Fa inna tarkan namima wa taharruz min al-bawl laysa min al-umur as-sa'bati ash-shaqqa, mutum ya tsarkake kansa daga fitsari ko ya daina gulma, ai ba abu ne mai wahala ba, daina shi abu ne mai sauki. Amma sai mutum ya ci gaba da yi, dan kankanin abu ne sai jawo mutum azaba, yanayin abu dan kankan yana a ganinsa karami ne, ta hasabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. To dan haka dai wannan hadisi abin da yake da alaka da shi ta babin tsarki shine ko babin shiga ban daki dan ya nuna ashe idan mutum ya shiga ban daki dan biyan bukatar sa lalle ne yayi iyakacin kokarin sa yaga ya tsarkake kansa daga narjisan nan da yaje yayi wannan ku zai faru ta yadda idan ka je tsuguno kai tsugunar da kai ka tsuguna irin tsugunawar da zata bayar da dama duk abin da ka je yi ya gama fita in bauli ne ya gama fita bayan ka tabbatar da ya gama fita sai ka wanke ka tashi ko ka yi amfani da dutse ka tashi in ma bayan gida ne haka wannan kokarin tsarkake kanka daga wannan bawulin zai nisantar da kai daga azabar kabari rashin tsarkakewa zai gadar maka da azaban kabari ashe ko abu ne mai girman gaske to sai dai wajen wannan tsarkakewar kar ka yadda da wasu wasin shedan da zai maka ta cewa idan ka zo bawulin bayan ka tsuguna ka kare sai ka matsa gabanka sai ka karkada sai ka yi tsalle sai ka yi tari wai dan duk bawuli ya gama fitowa duk wasu wasin shedan ne wannan asaltu wa natar nan da malan fiqh suke magana hadisin sa da'ifi ne bai tabbata daga bakin annabi ba ba wanda yake ka matso ko ka jijjiga a'a kai dai ka tsuguna ka gama bawulin ka tsaf ya gama fita sai ka wanke ka tashi amma cewa sai ka matso sai ka jijjiga Allah bai ce wa manzon Allah bai ce an gane wannan da kyau hadisin sa da'ifi ne Ibn al-Qayyim yace da naji Ibn Taymiyyah ya ja inkarin wannan sai dai muraji'an sa nace an ce fa akwai hadisi akai yace hadisin da'ifi ne yace kuma asali ma shi bawali wato kallaban fitr kamar madara ce a cikin hantsar ko nono ne a cikin hantsar dabba in taraktahu qar to in masastahu dar yake cewa in ka kyale wannan nono din baka matsa hantsar ba nonon dabbar zai zubo amma in ka matsa kuma in zaka matsa so 100 zai dina zubowa yace to haka bawali yake in zaka matsa so 100 sai ya fito so 100 in ka kyale baka matsa ba kuma zai tsaya dan kansa to sai ka wanke shikenan sai ka tashi ka tafi amma sai shedan ya ta wasuwasi har wajen ababe guda 10 Ibn al-Qayyim ya lissafo yace cikin abin da shedan ke wa mutane wasuwasi wa na farko ga al-asaltu na farko ga annasaru duk wani hadisin sa'ifi ne sai ma wanda baya da hadisi akwai alhashu wanda zai bude kofar da fitsarin ke fitowa ya sanya tsumma ko auduga ya la waye goge shi sannan ya wanke akwai kuma alhablu wanda zai daurawa kansa igiya daga sama ya kama ta ka in ya kama ta ya jaja sai ya saki duro wai dan fitsarin da yake ciki gama fitowa akwai ma wanda yake hawa mata takala ta tsani ya duro akwai wanda zai tari da ƙarfi wai dan bolin da ya gama fitowa duk wasu wasin shedan ne Allah bai ce muka wannan ba manzon Allah bai ce muka wannan ba wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim dan haka da aka ce ka tsarkake to sai ka tsaya daidai inda shari'a ta ce kar ka je wajen tsarkakewa ka yi gulowi ka shiga bid'a ba tare da kafar gaba eh wanda baya iya rige fitsari wannan kuma ya zanto larura ce tashi mai salisul bawl kenan mun sha ba da fatawa yadda malamai suka faɗa akai malamai sun riga sun gama mana fatawa suka ce duk mutumin da yake da baya iya rige fitsari cutar fitsari salisul bawl ne ko yace fitsari na iya fitowa jikinsa hukuncin sa daban wannan ba zai yi alwala ba sai lokacin sallah ya shigo yayin da zai sallah sai ya je ya tsarki yayi alwalar sa yazo ya ci gaba da sallah ko da bayan ya alwala wani abu ya dago kare da mu da shi ya je ya sallar sa haka ko yana cikin sallah fitsari ya fito ya ci gaba haka in lokacin wata sallar ta zo zai yi ya sake yin tsarki yayi alwala shine abin da aka wajabta mishi duk abin da ya fito bayan alwalar sa kare da mu da shi shi ba zai yi alwala bane ya ce bari in ajiye ta dan nima yan anjima in yi sallah da ita a'a dama ai ba ta ajiyewa shi a wurin sa dama zai yi ne daidai lokacin da ya zo masallaci in ya zo masallaci ya shigo ya nafila liman ya shigo ya yi sallah babu laifiya kansa malam ko da yana cikin sallah fitsarin ya fito ba ƙarshe ba kenan zai ci gaba to ya kake wata magana kuma da kuma ga kake so sama da wannan bayani wallahi naka abu yana min hadal bayan shi yasa wani malami ke cewa ba abu mai wahala irin bayyanar da abu bayyananne kun gane ku abu bayyananne bayyana shi sai zanto shi ne mai wahala yanzu abu ne mai sauƙi in abu ya ɗan shiga duhu mutum ya zo ya ce maka da Allah menene so korodo, kaga sai ka faɗa masa wani abin sha ne ake jikawa a hada da kaza a yi kaza a sha, amma da ke da Allah mai ruwa ya zaka masa bayanin ruwa da abin da yake a bayyane, to bayyana shi ya fi wahala. Shi da Allah menene rana, na ji ana cewa rana, meye rana, menene wata, duk abu bayyananne bayyana shi yana da wahala. Kun gane da kyau? Abin da ya rage mana cikin wannan hadisi, menene hukuncin sanya wani itace akan kabari? Manzon Allah ya zo ya samu kaburbura guda biyu, yace ana musu azaba, ya dauki jaridun nakhl ya tsaga gida biyu ya dasa akan wannan ya dasa akan wannan. Waɗansu ruwayar sun nuna lokacin da ya sa jaridun nakhl din ya sa a daidai kabarin, a daidai kan kabarin, ba wajen kafafu ba kenan, daidai wajen kai. To me ye hukunci? Yanzu mu ma idan mun je makabarta za mu iya ɗaukan wani abu na bishiya mu dasa a jikin kabari don cewa a sauƙaƙa masa azaba, ko ba za mu yi ba? Akwai malaman da suka ɗauka cewa za a yi, amma zance mafi inganci duk maganganun da malamai suka wannan shine ba za a yi ba. Saboda me? Annabi ba kowane kabari yewa ba, a rayuwar sai so nawa ya je makabarta? Da yawa, amma bai yi ba sai so nawa? Sai so ɗaya. Ya nuna qadiyatu ainin la umuma laha, abinda malaman usul fiqh ke cewa qadiyatu ainin la umuma laha, hukunci ne da ya shafi ɗaiɗaikun mutane wanda bai game sauran kowa da kowa ba. Da ya game kowa da Annabi ya yi wa sauran, amma bai taɓa yawa kowa ba sai wa sai waɗannan. Abu na biyu, menene dalilin da ya sa ka yi idan za ka yi ɗin? Annabi ya yi saboda me? Dan a sauƙaƙa musu azaba. To kai yanzu kana da buƙatan ka san wannan kabarin ana masa azaba kafin ka yi, wanda baka da ikon da za ka san wannan, tun da ba a maka wahayi. Kaga wannan ya fito fili. Idan ka ɗauka kai sai mu ce me yasa ka yi, sai ka ce dan a sauƙaƙa masa azaba, sai yanzu ka yi da awar sunan gaibu kenan. Wa faɗa ma ana masa azaba, ya kai ka sani? An fahimta ku? To kila wani mai ta'annutun magana zai iya cewa na san shi mutum ne wanda baya tsarki idan yayi, mutum ne mai gulma tsakanin jama'a, dan haka tabbas ana masa. Sai a ce wannan cewa mai bawali baya tsarki ana yi masa, da mai annabimanci ana yi masa, wannan cikin taron jama'a kenan. Amma shi ka sani ko yayi istighfari ta kankare masa kafin ya tuba, kafin ya mutu? Ka sani ko yana da rinjayen aika na gari wanda suka fi karfin wannan laifin? Allah ko ya ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lil zakiri. Ka sani ko bayan mutuwarsa mutum 40 sun yi masa sallah waɗanda ba sa shirka? Annabi ya ce duk wanda ya mutu aka samu mutum 40 sun masa sallah waɗanda ba sa shirka, suka nemi cetonsa Allah zai ba su. Ka sani ko ya samu wannan zaratan ahlus sunna wal jama'a? Ba shirka ba bid'a, sunna kawai. Qala Allahu qala rasulullah, an samu mutum 40 kamulai, ga gemu ga aswaki kowa ahlus sunna wal jama'a, an samu mutum 40 sun masa sallah. Ka sani? Kaga duk baka san waɗannan ba, ashe ko ka san yana laifin baka da ikon ka ce me ana masa azaba? Dai idan kai haka kai ganganci, dan baka da ikon da zaka sani sai ta fuskar wahayi. Annabi ana masa wahayi shi yasa sani, kako ba ai maka ya aka ka sani? To ashe kenan ba za ai koyi ba da Annabi wajen dasa wani abu kan kabari, duk wanda ya wannan yanzu bid'a yi. Annabi waɗannan kawai ya taɓa yawa banda so baiwa wani ba, kuma babu wani sahabi da ya taɓa yin koyi da Annabi kan wannan. Waɗansu suna cewa Imran ibn Husayn ya yi, amma dai a tabbatar da ruwaya ko da yayi dai ya saba wa aikin Annabi, dan wannan qadiyatu ainin ce la umuma laha. Duka-duka a nan ya kamata mu taka burki, abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.